من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا منك وكرمك يا رحمن الرحيم. وبارئ إخوتي الكرام، أحباب رسول الله وحراس العقيدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Gashi Allahu tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komai wanda da ikon sa kuma da ganin da masa ta hanyar da ke tafiya da tsarin mulkin sa ya kaddara haduwarmu da ku a wannan hili na shehu malami malam Abba Allah saka mishi da alkhairi, wanda kuma mun samu babban bako ta Kano tun daga babban birnin Niamey zuwa babban birnin jihar da magaram Zandar domin yan uwanta ta addinin musulunci jawla imaniya insha Allah da za ka gabatar a cikin waɗannan kwana uku zuwa kwana biyar da izinin Allah subhanahu wa ta'ala, wanda kuma zai gabata mana darsa daban-daban da daurori da wa'azzuka da nasihohi da jan hankali. Abinda na yi fata ga Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu mu ji abinda suke daidai, kuskurenmu kuma Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana gaba ɗaya. Shehu malami shine Dr. Abdul Malik insha Allah shine zai gabata mana da darasa a cikin waɗannan kwanakin, kuma insha Allah tun daga yau za ku dinga jin sanarwoyin gudanar da ayyukan da zai gabatar. Yau maudu'in da zamu tattauna a wannan dan takaitaccen lokaci daga ƙarfe 9 zuwa ƙarfe 10 da ikon Allah tabaraka wa ta'ala, kai tsaye daga babban ɗakin watsa shirye na gidan Radio Liberty birnin da magaran Zandar, shine al-qadaya al-alim al-islami al-mu'asara, yani matsaloli ko kuma ababen da suke faruwa a cikin duniyar musulmi na zamani, wanda kuma ba za mu rika malam masallaci ba, za mu bar malam Takanas Takano domin bayyana mana dalla dalla daki daki a bisa kan wannan ulwanin. Sa'annan mu shiga maudu'in. Malam assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Albajirin malamai
barakallahu fikum, mukan bukaci kuma na haske bisa kan maudu'in da zamu tattauna kafin mu shiga maudu'in.
To na farko, a matsayina na dalibi, ɗaya daga cikin dalibai da suke wannan ƙasa ta Niger kenan, mun kawo ziyara ga ƴan uwa, mu ma mun kawo ta mu gudunmuwa gurgudun iko cikin wato tafiyar gudanar da ayyuka na sha'anin abin da ya shafi addinin musulunci da kuma ƙasa gaba ɗaya. To kamar yadda kuka yi bayani, insha Allahu ta'ala za mu yi kwanaki a nan, za a gabatar da daurori da kuma sauran darussa gurgudun abin da Allah ya ba mu na wato ilimi kenan. Abin da nake son mu fara magana kan shi shine qadaya al-alam al-islami al-mu'asira. In an ka ce qadaya kamar yadda yake a larabci, jam'i ne na qadiya, kamar yadda laraba in sun ce hadaya jam'i ne na hadiya, tahaya kuma jam'i ne na tahiyya. To an ce qadiya shine wani sha'ani ko wani al'amari. To al-alam kuma shine wato duniya, wanda wani lokaci ana amfani da wannan kalima. In an ce al-alim masani, ya an ce al-alam duniya.
Allahu akbar,
yana daga cikin abin da dalibin ilimi ya kamata ya hattara da shi, saboda in babu wasali
larabci hatta wasali yana canza ma'ana,
wasali yana canza ma'ana. Shi yasa malamai ba su yi wasa ba cikin wannan fanni, sun yi rubutu kwarai da gaske. Kamar in muka duba, akwai abin da suke kira al-musallafatul lughawiyya,
na'am,
kalima wadda tana iya dauka wasali uku. Shine musallaf daga thalatha ne, fatha kasra da dhamma, sai malamai suka kasa su gida biyu. Akwai waɗanda ma'anar su ba ta canzawa ko da wasalin ya canza, akwai waɗanda kuma ma'anar tana canzawa. Yanzu kaga in nace da larabci yawmul arbi'a, ranar laraba nake nufi. In ni ma alhamza kasra nace yawmul irbi'a, kuma ranar laraba nake nufi. Kuma in nace yawmul urbi'a, kuma ranar laraba nake nufi. Ba wani bambanci. To amma akwai lokacin da ma'ana za ta canza. Kaga yanzu in nace alqastu, sai ni maqafun fatha, na koma nace alqistu, na yi maqafun kasra. In nace alqustu, na yi maqafun dhamma, ba su ba dai ba. amma rubutun ɗaya ne kin ba wasali ba za ka iya fahimta ba kaga al-qasdu shine zalumci an gane ko Allah ya ce wa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba kaga ba zalumai ake nufi a nan shi ko al-qasdu yana nufin adalci
wa
aqimul wazn bil qist wa la tukhsiru al mizan wa nad'u al mawazin al qist li yawm al qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a in anka ce al qist kuma ana nufin turaren wuta wannan icce wanda ake sawa ai hayaki da shi to kaga dalibin ilimi wanda bai zarfafa wajen sanin larabci ba yanzu iske kalima ba wasali sai ya karanta ba daidai bai fassara ba daidai bai sa tsammanin kuma yayi daidai to shi yasa muke kira akwai wani malami da ake kira Qutub yayi littafi kan wannan Ibn Malik yana da baiti 1000 cikin wannan ilimin alfiya ta ba waccan ta nahwu ba alfiya ta musallasatul lughawiyya akwai Sheikh Abdul Latif Shuwairi wani malami ne kasar Libya a cikin juz'i na 4 na tadribatul lughawiyya yayi dai yayi na 2 yayi na 3 yayi na 4 to cikin na 4 ya kawo wannan bayani almuhimu dai a gurguje al'alam ya bambanta da al'alim in an ce al'alam ana nufin duniya wani lokacin duk abinda ba Allah ba ana kiran shi al'alam shi yasa aka ce alhamdulillahi rabbil alamin al'alamin sun kace kullu ma si wallah duk abinda ba Allah ba to shi ne shi cikin al'alamin sai dai malamai suke cewa an dauko wannan kalima ne daga al'alama alama ko da Hausa alama muke cewa ma'ana wannan duniyar da muke gani da an kace mata al'alam to ta yadullu ala mujidi yana nuna akwai wanda ya samar da shi domin bai yiwa abu ya samar da kanshi to madalla to al'alam in an kace duniya kalima ce da ana amfani da ita kullu ma si wallah wani lokaci kuma ana amfani da ita da duniyar wasu halittu sai a ce alamul ins duniyar mutane alamul jin duniyar aljinu alamul mala'ika duniyar mala'iku ana nufin wani tsari na rayuwa wanda ya shafe su al'alam ana nufin duniya amma al-islami duniyar musulmi me yasa duniyar musulmi zamu fara magana akan ta duk da yake addinin musulunci ya shafi kowa saboda fa bi diddiha tatabayyanu al-ashya
idan za a iya gane akwai wata alam kin banda ta islami
banda islami badalla in mun ka gane akwai duniyar musulmi tanan zamu gane mu su waye sannan kuma wani kalubale muke fuskanta ina fata ana fahimta ta sannan idan muka duba cikin sira in mun ka dauki littafai na sira lokacin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo madina ya iske akwai yahudawa ahlul kitab akwai munafikai akwai mushrikai akwai musulmai to sai yayi abinda ake kira wasiqatul ahad takadda ce ta alkawali na ba wai kafirai za su koma musulmai ba a'a akwai abinda yake mushtarak ne wanda ya hada kowa da kowa shine misali zaman lafiya idan aka kama madina hari to makiya in sun ka zo ba su bambantawa tsakanin musulmi da ahlul kitabi da wayi kenan ba garin madina tsaro wannan maslaha ce mushtaraka an gane ko to sai aka rubuta wannan wasiqa abu na farko da yazo a cikin ta shine almuslimuna ummatun min dunin nas
Allahu akbar
su musulmai wata al'umma ce da ta bambanta da sauran al'ummomi domin nan ana son ayi tamyizu shakhsiyya wanda bai san shi ko waye ba to kaga ba zai san waye masoyin shi ba waye makiyin shi amma idan kai ka san kanka lokacin da kamata ka san wani ina fata an fahimci ni to al'alamul islami duniyar musulmi kenan nan zamu yi bayani ne kan in ko mun ce duniyar musulmi ba muna nufin a kasashen musulmai ba domin akwai bambanci tsakanin kasashen musulmai da kuma duniyar musulmai misali yanzu nan Niger kasa ce wadda muna da 99% musulmi ma'ana kashi 99 musulmai ne amma yanzu kenan sai a ce la majority ko majority kenan musulmi ne amma idan muka duba yanzu kamar kasar Myanmar misali ko kuma wasu kasashe wanda zaka iske musulmi yan kadan ne ba su da yawa to wannan in zamu tattauna kan abin da ya shafi duniyar musulmi zamu taba da inda musulmi suke yawa da inda ba su da yawa kina al'alamul islami ya shafi dukkan musulman duniya amma ad-daulal islamiyya zai shafi kasa ce wadda musulmi suka fi yawa a cikin ta ko ko kasa wadda take bin tsari na musulunci wannan ne shi ya kamata ƴan uwa su mu fahimta al-mu'asira daga al-asr ne al-asr kuma a larabci da ainun da sadun da ra'un shine asalin kalima sai aka ƙara alif da ta'un da mimun anka ce al-mu'asira da alif walla wato ana nufin al-asr shine zamani shi yasa in muka diba cikin al-qur'ani zamu ga Allah ya ce wal-asr Allah yana rantsuwa a wajen wadansu malamai da wato kamar a ce lokacin sallar al-asr wasu malamai suka ce a'a wal asr na Allah yana rantsuwa da kowane zamani to a aqida ta ahli sunna Allah yana rantsuwa da duk abin da yake so cikin halittunsa ko ya rance da kansa Allah ya rance da kansa fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun kuma Allah ya gada ma sai shi rantsuwa da halittunsa ba wai dan saboda ba akwai kamar mu bayi idan zamu rantse da wani yana nuna abin nan yana da girma gare mu shi yasa wanda ya rantse da aradu ko ya rantse da doguwa ko ya rantse da dodo ko abin da ya kama da kai yana ganin karfin waɗannan abubuwa to mu ko a aqidar mu man kana halifan kuma yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin da ce auli yasmut kenan ko ka rantse da Allah ko kai shi wannan ya kamata mu fahimce shi amma shi Allah zai yi rantsuwa da halittunsa ba dan saboda sun fi shi girma ba a'a saboda ya nuna muna akwai wata hikima cikin wannan halitta domin Allah bai zai taba yin wata halitta ba ko yayi wani abu don wasa babu hikima a cikin shi to da wannan malaman da suka ce wal asr Allah yana rantsuwa da zamani ko suka ce wal asr Allah yana rantsuwa da lokacin sallar asr duka maganganun su basu cika da juna ba domin shi kanshi lokacin sallar asr dai ne daga cikin lokutan da Allah ya halitta wanda zaka ga wadansu dalibai idan suka ji fassarar da ba ita suka sani ba sai su ce an yi kuskure alhali da wanda ya ce lokacin sallar asr da wanda ya ce zamunna ana iya hada waɗannan maganganun su tafi abinda malamai suke kira ikhtilafut tanawwu' da kuma ikhtilafut tadad sai dalibi ilimi ya san wannan ma'ana an ce ikhtilafut tanawwu' maganganu ne aka faɗa amma za su iya haduwa su shiga cikin juna amma an kace ikhtilafut tadad shine maganganu ne da sun ci karo da juna dole sai an rinja yadda sashi akan sashi to al-mu'asira kenan waɗanda suke da alaka da zamani nan kuma sun ana nufin zamanin da mu muke cikin shi domin matsalar da muke fama da ita galibi suna da alaka ne da abubuwa guda biyu wani lokacin ba mu san abin da ya wuce ba sai muna son mu gina yanzu da shi kaga kuskure ne wani lokacin kuma muna sanin abin da yake zamanin mu amma ba mu koma mu tushen asalin abu ba nan ma akwai matsala shi yasa kenan zamunna guda uku ne abin da ya wuce al-madi kenan passé ko past da English sannan kuma al-hadir abin da ake cikin shi an gane ko ko present sannan kuma al-mustaqbal shi suke cewa future ko future da English waɗanda zamunna guda uku duka lokacin da aka rarrabe su to matsala za a samu domin wanda bai san jiya ba tarihi kenan ba ina nufin jiya kamar jiya da ta wuce ba ana nufin tarihin baya to ba zai iya sanin yau da kyau ba balantana ya tunkari abin da zai zo gobe to shi yasa muka dauko wannan mawdu'i kuma muke son dan mawdu'i ne mai fadi kwarai da gaske cikin karatuttukan da za su zo zuwa gaba ƴan uwa za su iya fahimtar irin fadin da wannan mawdu'in yake dauke da shi
waɗansu nau'uka da kala-kala muke iya samu a cikin wannan bangaren
to idan an kace qadayal alamul islami kamar ba qadaya bane da suka tsaya wuri daya domin idan muka duba kamar yadda zamu fahimce shi da kyau zamu iya dauka abu na farko ta fuskar ilmin muka koko abubuwan da suke na rayuwa misali cikin rayuwa akwai abin da shafi jagoranci wanda ake kira as-siyasa to waɗanne kamar mas'aloli ne da suka shafi jagoranci da tafiyar al'umma tsakanin jagora da wanda ake jagoranta matsalolin da suke bullowa da kalubale da suke bullowa a yanzu amma ba su kadai zamu karanta ba sai mun yi kokari mun hada su da abin da ya gabata mun dibi yadda magabata as-salafus salih tun daga zamanin manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da irin ma annabawa da suka gabace shi da irin yadda Allah ya ba da labari domin Allah bai ba mu ki so shufu su kawai dan mu karanta mu wuce
da
albab sai mun dauke wa'azi badalla akwai qadaya waɗanda ana iya ce musu diniya na addini wanda sun shafi addini to nan ina kira zuwa ga dalibai ƴan uwa da masu da'awa ba wata qadiya da akwai wanda bata shafi addini ba domin cewa ga qadiya diniya ga qadiya dunyawiyya wannan wani taksim ne wanda akwai kuskure cikin shi.
Ka san Turawa sukan yi kokari ko kuma cikin tsare-tsaren mu na harkar tahiyyar da rayuwa ce a bambanta mulki da addini daban. Alhali kuma al'umma kamar yadda ka faɗa patron dizina fursan dukkan su musulmi. Kenan ba iya adadin waɗannan al'umma a raba su da addinin su da rayuwar su.
Kenan
addinin da rayuwa kenan ma'ana yana
tare tare suke. Kuma addini shike wato fadin hukuncin dukkan abinda al'umma za ta yi daidai kunta ko jama'a.
Allahu akbar.
Ko mai akhdari littafin da muke karatu cikin fiqh al-malikiyya yace wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fihi.
Allahu akbar.
Bai halatta lahu ba gare shi al-mukallaf baligi tunda ya fara da magana akan baligi yace awwalu ma yajibu 'ala al-mukallaf yace an yaf'ala fi'lan ya aikata kowane irin aiki nan fi'lan an-nakira ce fi siyaqi an-nafi tufidu al-umum la yahillu kenan fi'lan ba wani aiki wanda ya halatta hatta ya'lama hukm Allah fihi sai san hukuncin Allah a cikin shi in ba malami bane ya tambayi malamai in ya tambayi malamai ba dole bane an san mas'alar tana yiwa sai an yi bincike tana yiwa wannan qadiyar malami guda ba zai bayani akan ta ba sai an tattara malamai to kaga wannan yana nuna cewa ashe raba a ce addini daban duniya daban tun daga nan ma wannan wata dasisa ce kamar wani abu ne wanda makirci ne da aka shirya wanda ya kamata masu mai masu da'awa su yi hattara da irin wannan bayani domin addinin shike kula da rayuwar duniyar mu da ta lahirar mu.
Allahu akbar.
To amma ta fuskar wani taksimi ne ake yi kamar rarrabawa tare da sai mun nabbaha cewa mutane addini shike hukumta komai amma sai mu ce al-qadaya siyasiyya ai jagoranci cikin addini musulunci akwai ka'idodin shi
kwarai da gaske
akwai al-qadaya in an ce addiniya ta shafi komai to kuma akwai al-qadaya misali al-ijtima'iyya zamantakewa domin daga al-jam'u ne sai anka ce ijtima' anka ƙara alif da ta'un yaya ya kamata ai zamantakewa ya musulmi zai zama da dan uwan shi musulmi ya ƙasa musulma za ta zamana da ƙasa wadda ba musulma ba yaya za a yi wata nahiya ta rayu tare da wata nahiya ya za a yi mutun shi rayu da makocinsa ya za a yi mutun shi rayu da misali malaminsa ya mutun zai rayu da iyalansa ya zai rayu da ƴaƴansa ya zai rayu da jagoransa duka waɗannan musulunci yana karantar da su.
Allahu akbar.
To kaga amma saboda musulmi addinin namu kanmu shi ban fahimce shi ba sai a ce a'a wannan sociology ne ai qadaya ne ijtima'iyya la alaqata laha bid-din. Alhali ku dukkan waɗanda abubuwa yanzu idan muka bijiro su komai sai mun ga addini ga yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce.
Allahu akbar.
Akwai qadaya al-mu'asira da suke da alaka da misali al-iqtisad. In an ce al-iqtisad al-qasdu shine yin abu tsakatsakiya koko nufata abu qasada shay'a kamar ya nufaci abu to amma al-iqtisad nan an yi amfani da kalima ta takaitawa waqsid fi mashyika waghdud min sautik wato ka takaita cikin tafiya ka kai tafiya tsakatsakiya to kenan al-iqtisad yaya ne zamu kula da tattalin arzikin mu musulunci yayi bayanin wannan to amma kaga yanzu saboda an yake mu ta fuskoki daban-daban sai mutun yana ganin a'a ita economy da ake cewa economy a'a ai wani abu ne wanda bai da alaka da addinin musulunci wani abu ne da zaka je ka karanta abinda waɗansu kafirai suka faɗa da abinda waɗansu suka faɗa kawai shikenan ba sai an yi
annabi yana cewa la tasifu anil ma walau kunta ala nahrija
madalla kaga kakkayi wasa da ruwa koda ko ka zo bakin kogi ne mai gudana kaga kogi mai gudana mi yake nufi akwai ruwa masu yawa gulbi misali to amma saboda ni'ima ce ana son a nuna maka wannan abin yana da muhimmanci sai an ka nuna maka kada kai wasa da ni'imar Allah domin la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lashadid. Mutane da suke dauka ruwa ba arziki bane yanzu ga waɗansu kasashe suna buƙatar ruwa har suna jigilar su daga wani yanki na duniya zuwa ga wani yanki na duniya. Sannan ruwan nan ba wata al'umma kai dabba ba wata shuka wadda take ni wadda take wadatuwa daga ruwa da shiri ake sarrafa kai hatta da karkon da muke amfani da su yanzu mota yanzu in babu ruwa in ba gidan ruwa da an ce babu ruwa ai mota tsayawa za ta yi to ashe ruwan nan yana dauke da sinadari mai yawa shi yasa Allah ya kira shi ma'an mubarakat wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakat mun saukar daga sama ruwa mai albarka mai dimbin albarka kaga shukoki su amfana da shi dan adam ya amfana da shi ƙasa ta amfana da shi mutun ya amfana da shi gashi nan da babu ruwan ma da rayuwar ma tsayawa za ta yi
malam qadaya kin suna da dama
to ina son kamar
a gurguje
kaga akwai qadaya suke da alaka da at-tibbiyya abinda shafi likitanci shin musulunci yayi bayani kan likitanci ya Allah da ya halicci dan adam kuma a ce bai yi bayani kan abinda zai warkar da dan adam ba kaga wannan duka an yaki hankulan mu akwai qadaya al-i'lamiyya wanda suka shafi kafafen yada labarai musamman a duniyar da muke ciki yanzu wanda gani shi kai kamar shi abin tsarin kafafen yada labarai wani abu ne wanda ba musulmi ne suka kirkiro shi ba musulunci bai magana kan shi ba kenan musulmi su kame bakin su daga yin magana kan abin da ya shafi kafafen yada labarai kaga wannan ya kamata mu ja hankali yan uwa in muka zo akwai qadaya al-amniyya wanda suka shafi tsaro al'umma da su musamman kasashen musulmi idan muka duba yanzu galibi suke cikin wato hali na dardar hali na rikici gashi nan dai ba sai na yi mu mutane bayani ba an san irin halayen da ake ciki da wajen kasa akwai qadaya da suka shafi wato bayan al'amniya akwai qadaya da suka shafi wato abin suke kira durwa wato abin da ya shafi al-qada al-qada'iyya wanda suka shafi hukumce na shari'a menene musulunci yayi tattale game da mas'aloli na shari'a akwai al-qadaya tarbawiyya wanda suka shafi tarbiyya duniya yanzu tana kira namiji aure namiji mace ta aure mace me musulunci yace kan wannan
Allahu akbar
duniya tana kira a bar dan adam yayi abin da ya ga dama alhali ko su wanda ke fadar wannan su suna da dokoki a kasashen su in kai kaza za a iya kama ka to me yasa musu bar kowa yayi abin da ya ga dama a kasashen su ba
akwai tukar warwara
to kaga ni kaga wannan ya aka yi su suka yi gidan kasu a kasar su idan kai kaza za a kai ka gidan kasu a liki kuma a ce a bar kowa yayi abin da ya ga dama to kaga duka irin wannan akwai qadaya al-jughrafiyya Allah ya halicci kasa ya za a yi a ce bature da yazo da Allah halicce shi rayuwa bisa durin kasa ya hisanin Allah halin kasa akwai qadaya tarihiyya wanda sun ka shafi tarihi Allah ya bada tarihin al'ummomi da dama da irin yadda suka rayu ga tarihin mu na addinin musulunci tun daga zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam har zuwa yau ya an kai bamu da zanci a cikin tarihi akwai al-qadaya al-fada'iyya abinda ya shafi sararin samaniya Allah ya halicci sama ya fadi irin kwana nawa ya halicci sama ya abubuwan sama suke da ma wasu abubuwan waɗanda suka shafi sama waɗanda har yanzu na'urori da bincike na duniya bai kai gare su ba amma al-Qur'ani ya bayani su
Allahu akbar
ba ai bayani kan wannan ba misali to sannan kuma akwai qadaya al-geologiya wanda sun ka shafi abin da ke cikin karkashin kasa Allah subhanahu wataala ya faɗi irin abubuwan da suke cikin kasa waɗanda har yanzu na'urorin su kansu kasa nawa akwai ribi na kasa yadda suke da Allah ya halicce su Allah ya bayanin wannan ilimi na turanci da kuma na bincike da na'urori har yanzu musu kai gane da yawa daga cikin miliyoyin ko biliyoyin sirri ba na halittu kuma banda wannan akwai halittu da dama waɗanda ba mu san su ba Allah ce fala uqsimu bima tubsirun wama la tubsirun
Allahu akbar
ina rantsuwa da abin da kuke gani da abin da ma ba kwa gani wanda kuma ba ma ganin shine mafi yawa to dan haka shi yasa nake kira zuwa ga yan uwa na dalibai da kuma malamai irin waɗannan abubuwa ba abubuwa ne da ya kamata mu jaye ba mu bar ma waɗansu waɗanda ake ba su abu a gutsire wanda za su zamanto muna in kasashen mu suke koko asalin su ƴan kasashen mu ne masu rayuwa a kasashen turawa sai su zamanto muna virus tunda idan suna can za a yaƙe mu da su idan suna cikin mu za su rinka zamantowa kamar abin da Bahaushe yake cewa kana gina ana maida maka kasa
mu dauki matsala ta farko shugabanni da wanda ake shugabanci wata irin shinguda kuke mana a wannan matsala
to wannan zamu dauke shi akan qadaya ta siyasiyya wanda kuma cikin shi akwai mawdu'ai da dama amma kina yanzu nan mawdu'i guda ne zamu dan dauka kamar alaka tsakanin wanda ake shugabanci da wanda yake shugabanta asalin shugabanci abu ne wanda alqur'ani ya magana kan shi amma bari mu komo tun daga kalima ta siyasa da yawan mutane sai suna amfani da cewa kalima ta siyasa kuskure da muke yi sai ana cewa kalima ce ta turawa wannan kuskure ne kalima ta siyasa kalima ce ta musulunci tsagoranta
Allahu akbar malam ko akwai dalilai
yanzu ko zan bada su
barakallahu fikum
dalili na farko su turawan faransa abin da suke kiran siyasa tsarin jagoranci politics babu wani dictionary na faransanci a duniya da yake ce ma politics siyasa su politics suke kiranta babu shi in kana so ka dauki duk wani babban dictionary da babba da karami da ka sani a duniya babu wannan kalima ko Larousse in kana so ka dauki Larousse ko Le Robert manyan ne nake bayarwa da sauran manyan dictionary babu su in ka koma cikin English babu shi domin su kansu politik din da iliminta suna kiranta political science ilimin jagoranci kaga ba su ce siyasa science ba ina fata ana fahimta ta babban dictionary ko dictionary na duniya shine Lanner's dictionary shine babban dictionary wanda aka yi a Oxford a kasar Ingila in ka diba cikin shi ba ka ganin kalma ta siyasa amma ka dauki duk dictionary na Larabci ka diba babin sinun da wawun da sinun sawasa nan zaka ganin wannan kalma zaka ganin shi sasa yasusu siyasatan asalin shi wato sawasana yasusu sai an ka samu ilal bil qab kamar da malaman sun suke cewa to kenan sasa yasusu siyasatan idza dabbara al umur wa adaraha shine in an ka ce sasa ya jagoranta yasusu yana jagoranta al'amari yana tafiyar da shi siyasatan jagoranci da tafiyar da al'amura wannan na ba da kalubale ga wanda bai sani ba ko yake shakka ko yake bukatar bincike ba harka ce ta son rai ba aiki ne na biyu idan muka dawo mu alqur'ani mai girma tun daga bakara hannasi babu kalima ta siyasa
lafazin babu
lafazi na siyasa cikin alqur'ani mai girma babu tun daga bakara hannasi amma alqur'ani yayi amfani da kalimomi na jagoranci wadanda ba siyasa ba misali kalima ta al-hukmu inil hukmu illa lillah inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyuna alladhina aslamu lilladhina hadu kaga ashe kalima ta hukumci tana da alaka da jagoranci domin ba a yin hukumci in babu mi babu jagoranci ina fata ana fahimta ta to da sauran abubuwan da alqur'ani kalmomin da wannan na bada misali ne amma idan muka diba cikin hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai hadisi na Abu Huraira radiyallahu an yana cikin sahih al-Bukhari yana cikin sahih Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa kanat banu isra'il tasusuhumul anbiya
Allah akbar
Bani Isra'ila waɗanda suka kasance suna jagoranta su al-anbiya'u kaga annabawa tasusu tana jagoranta su kullama halaka nabi khalafahu nabiyun akhar duk lokacin da wani annabi ya mutu nan halaka ana nufin ya mutu inni mur'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun nan ana nufin idan ya mutu to duk lokacin da wani annabi ya mutu wani annabi zai maiwa bayan shi Allah zai turo wani annabi to kenan ashe ka a yau dare mu kalma kanta ta siyasa ba kalma bace ta bature ba ta turawa yamma bace kalma ce ta asali ta addinin musulunci wannan hujja ce dalili ne muka bayar kuma shi ma bamu ce dole mutum sai ya karba ba yayi bincike to idan muka dawo kuma har yanzu bayan wannan shin waɗanne kalmomi ake amfani da su akan jagoranci a musulunci mun faɗi kalma ta siyasa mun faɗi kalma ta al-hukm
na'am
to kuma wani lokaci ana amfani da kalma ta al-qada'u wanda zai yin hukunci wallahu yaqdi bil haqq Allah ne yake yin hukunci da gaskiya domin wato hukunci yana da alaka da mi yana da alaka da jagoranci sannan wani lokaci yana amfani da kalma ta az-za'ama domin nan az-za'ama wani lokaci tana nufin kalma ce wadda ta za'ama yaz'umu ya faɗi magana ba tare da tantancewa ba ina fata an fahimce ni Allah ya ce waja'alu lillahi mimma zara'a min al-harsi wal-an'ami faqalu hadha lillahi bizamihim wa hadha li shuraka'ina ina fata an fahimce ni waja'alu lillahi mimma zara'a min al-harsi wal-an'ami nasiba faqalu hadha lillahi bizamihim ko bizumihim a qira'ati kisa'i wato nan surriya sun faɗa inji malaman zuri surriya amma nan akwai za'ama yaz'um ma'ana ya jagoranta za'uma yaz'um za'amatan ya jagoranta kinan ne an kace az-za'ama wannan nufin ya jagoranta sannan akwai kalma ta al-qiyada shi ma tana nufin jagoranci asalin shi daga jayo abu ne qada yaqudu sai a ce qiyadatan jagoranci sannan bayan wannan akwai kalma ta ar-ri'asa domin daga ar-ra'su ne shine kai to ra'asal amra ya jagoranci al'amari shi yasa ake kiran shugaba ar-ra'isu
Allahu akbar
wanda yake jagorantar mutane to kaga ashe cikin musulunci akwai kalimomi daban-daban wadanda musulunci ya amfani da su kalima ta al-mulku wanda yake yana nufin mulki an gane ko wanda yana nufin jagoranci ina fatan ana fahimta ta to wanda yake jagoranta ko yake mallakar tafiyar da al'amuran mutane an bashi wato jagoranci wannan kenan abu na karshe wanda zan kara gare shi sai akwai kalima ta al-khalifa kalima ta al-khalifa wani lokacin tana daukan ma'anoni daban-daban amma khalifa tana nufin jagora shi yasa Allah subhanahu wataala da ya halicci dan adam ya san da cewa mutane za su yi yawa kuma mutane bayyuwa su zamna babu wata doka wadda za ta jagorance su domin idan an kai haka nan to za a zamna tarwatse kinan al'amari zai lalace sha'ir ma a cikin sha'ir kin shi mun ce sha'ir mai waƙe ba mai waka ba domin akwai bambanci tsakanin mai waka da mai waƙe shi mai waƙe zai iya yi ne da baki mai waka kuma za a kada mai abin kadawa ko turu ne ko ganga ko piano ko abin da kamar haka shi waka ita waka wato haramun ce waƙe shi ne wanda yake in bai dauke da wata mummunan ma'ana da sa'a shari'a sai a halatta shi sha'ir yake cewa la yasluhu an-nasu fawda la sarata lahu bayyuwa mutane al'amarin su ya inganta suna zamane fauda a tarwace kowa ya abin da ya ga dama la sarata lahum ba su da shugabanni kuma yace wala sarata idza juhaluhum sadu sannan ba su da shugabanni indai jahilai ne suke jagorantar su kenan dole jagora ya kamata ya zamanto masani ne
da nake zan ce waye jagora
yawa zamu zo kan sifofin sa yanzu anan sai Allah ya bamu labari tun farkon halitta wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa lokacin da Allah yake cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ambata ma al'ummaka lokacin da Allah yace zan sanya khalifa a bayan kasa to kalima ta khalifa in mun ka cire ta'un khalif take basuwa fa'il ne wadansu daga cikin malaman tafsiri sun kace fa'ilun ne amma bi ma'anal maf'ul kenan maf'ul makhluf wanda za a mai mishi domin Allah ya halice mu ba dan mu tabbata bisa durun kasa ba wadansu za su mai mana
kare
wa huwa alladhi ja'alakum khala'ifal ard Allah shi san ya kuma su mai majuna a bayan kasa wadannan su zo wadannan su tafi
haka
Allah ya duniya zamun nan da sun ka gabata su ka rayu ba mu ba yanzu akwai mu za mu wuce kuma su ne za su rayu ba
Allahu akbar
wadansu daga cikin malaman tafsiri su tafi a'a nan khalifa bi ma'anal khalif wanda zai zaman towa khalifa ne na Allah kenan bi ma'anal fa'il fa'ilun bi ma'anal fa'il to wadansu daga cikin malaman tafsiri sai suka tafi cewa fassarar ta al-khalifu a ce wanda ya zamanto khalifa na Allah kuskure ne ina fata ana fahimta ta to meye dalilan su saboda ya an ka faɗi abu to a san dalilan wanda yace eh haka nan ne ya kawo dalilan shi
wanda yace a shi ma
ya kawo dalilan shi to kaga wannan karatu ne mai yawa ga daliban ilimi idan an baka maudu'i 100 ko maudu'i 1000 to zaka fitar da su karkashin wannan yawa ya kamata in ba da
misali
eh ba mu ru'i 100 ba 1000 mun san cikin duniya akwai ƙarya akwai gaskiya
aina
to duk abin da yake gaskiya ne kawo dalilan da suke tabbatar da gaskiya ne to gaskiya nawa akwai duniya duk abin da yake ƙarya ne ko ba haka ba to kawo dalilan da suke nuna ƙarya ne kaga maudu'ai ai suna da yawa
kware
Allah gaskiya ne mala'iku gaskiya ne manzanni gaskiya ne alqur'ani gaskiya ne aljanna gaskiya ne wuta tabbas gaskiya ce ko ba ka dan bari musulunci gaskiya ne kaga duk abin da yake gaskiya sai ka jiro su jinsin gaskiya guda ne amma abubuwan da suke karfin suna da yawa jinsin abin da yake ƙarya kaga ashe dubban maudu'ai za a fita
kware da gaskiya
to anan in mun ka ce khalifa min al-khalif suka ce meye dalilan ku nuna cewa kuskure ne tunda ba wai kawai dan muna son mutum ba za mu karbi magana daga gare shi ko ba dan muna kyamarka ba za mu ce a'a ba za mu karba ba a'a abin da ka faɗa shin gaskiya ne ko ba gaskiya bane nan ne gizo yake saka in ji malam Bahaushe haka ne ko ba haka ba to sai suka ce su dalilan su in an ce khalifa mai maiwa shine kenan ba a mai maka sai in babu kanan ka gushe ka mutu ko ka daga ko ba haka ba annabi Musa Allah ya ki ba mu labari Allah yace wa wa'adna Musa 30 laylatan wa atmamnaha bi 10 fatamma miqatu rabbih 40 layla wa qala Musa li akhihi Harun khlufni fi qaumi kamayyimini saboda annabi Musa ya tafi bayanan kina an ce khalif ne wanda zai mai maka to kina so in babu kanan shi ko Allah babu lokacin da za a ce wa ga Allah bisali aqida ta ahli sunna kamar an yi wani abu bayanan bai sani ba zatin Allah yana sama aqida ta ahli sunna amma ilimin sa da kudrarsa da kuma hukuncin sa shine tare da dukkan halittun sa mun fahimci wannan suka ce to wannan kuskure ne suka ce kenan ba yiwa a ce Allah ya daga bashi a wuri kaza ma'ana bai da sanin abin da yake faruwa
zai
taba yiwa ba suka ce abu na biyu kuma Allah bai mutuwa wa tawakkal ala alhayy alladhi la yamut to ya za'i a ce khalifun ni fa'ilun bi ma'anal fa'il suka ce kuskure ne amma sai wadansu malamai suka ce to magana ko kun kawo dalilai amma mu bamu gamsu da su ba me dalilin da yake nuna cewa ba ku gamsu ba suka ce to nan abin da kuka yi ma gudu shine kuka fada cikin shi domin ba a siffanta Allah da ni da halittun shi to ai Allah ya ce da kansa a cikin suratu Sad ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard ya kai Dawudu mu ne muka sa yaka khalifan mu a bayan kasa kenan Allah ya san da shi baya mutuwa kuma ya san duk abin da yake faruwa amma kuma ce ya sanya Dawudu ali khalifa kenan wannan ne ba a kamanta Allah da halittun sa to amma sai wadansu malamai suka ce ana iya cewa khalifatun bi ma'anal khalifu bi al makhluf inni ja'ilun fil ard khalifa a mu makhlufun ni domin sashin dan adam yana mai masashin dan adam kuma bi ma'anal khalif ma babu matsala khalifofi ne na Allah Allah ya aje mu dun zartar da hukuncin sa to kenan anan me yasa Allah ya sanya khalifa annabi adam saboda yan adam dole sai da doka wannan khalifan na Allah shi zai tabbatar da wannan doka shi yasa malaman ilimin sociology wanda dama ilimi ne asalin shi musulmi ne suka tabbatar da shi Ibn Khaldun ya riga Auguste Comte bayani kan ilimin ijtima amma turawa suna da wani tsari duk abin da suka dauko ga wani sai su yi maza-maza su maida shi da yaren su sai su yanke tarihin daga nan sai su na wannan abin bai da alaka da kowa sunan suka kirkiro shi kaga duk wanda ya kalli tarihi ya san Ibn Khaldun ya riga Auguste Comte kuma abinda ya faɗa bisa ga ilmul ijtima kinan nashi ne na farko to ya ake Auguste Comte ake ce mai le père de la sociologie shine kamar uba mahaifi na sociology kaga wannan a faɗar su kaga in mutum bai sani ba sai ya dauki wannan to bi ma'anal khalif ya zamanto kuma makhluf ne kuma bi ma'anal khalif ne wato zai yin hukunci so suka ce a cikin ilmin sociology abinda ke sawar mutane suna rigima idan suka yi yawa kamar yawan jama'a dandazon su shike kawo rigima da tashin hankali to kaga wannan nazariya ko wannan hasashe da ake cewa sun fada kuskure ne idan muka duba abinda ke sa war rikici tsakankanin ɗan adam ba yawa bane zalunci son kai jahilci
wannan lokaci yana matsan mu sosai kuma insha Allah muna da shiri gobe a radio amfani
na'am
muna so mu dan karkare wannan mas'alar waye shugaba kuma su waye mabiya
to kafin in shiga cikin wannan agurguji
aina
zan faɗi wani abu don shi wannan doli karatu ne kamar mai zaman kansa
aina
tunda faɗin sifofin jagora da waɗanda yake jagoranta
aina
kaga kowa sai an zano sifofin shi kuma kowa ga aikin shi ga ira abin da dace ya kawo tashi cikin gudunmuwa ta al'umma wannan ƙaryar da suka faɗa ko mu ce kuskuren da aka sun yi shine cewa ayyan annabi Adamu guda biyu Allah ya ba mu labarin ɗaya kashe ɗai a cikin suratul ma'ida watlu alaihim naba abnai adam bil haqq id qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu allah min al muttaqin la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadi ilayka li aqtulak inni akhafu allah rabbal alamin inni uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmika fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'u al zalimin fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha min al khasirin fab'atha allah ghuraban yabhathu fil ard liyuriyahu kayfa yuwari sawata akhihi qala ya waylata a'jaztu أن أقول مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين يا أيها النبي آدم wasun kace sunan su kabila da habila guda manomi ne guda makiyayi ne to sunan su da bai tabbata a nassi ba ba za mu iya karyatawa batun da mu samu nisin da ya karyatawa kuma za mu iya gaskatawa batun da mu samu nisin da ya gaskatawa sai mu bar su haka na biyu cewa guda makiyayi ne guda manomi ne wannan wani abu da shi ba yana bukatar da yi shi yasa wadansu suka ce ai dan nan na rikicin makiyaya da manoma tun farkon duniya
assalamu
ya samu hazili
barakallahu fik
wasu suka ce wai saboda farkon duniya ne Hawa'u tana aihuwa ya biyu ne ta waye to shi kabila da tashi tawainiya shi kuma habi da tashi tawainiya to sai aka ce to tunda ba kowa sai
su suna cewa tagwayu
yawa
tagwayu
yawa tagwayu kenan wancan ya auri tawainiya wancan wancan kuma ya auri tawainiya wancan sai wancan ya ga tashi tafi kyau sai ce shi bai yadda ba tashi yake son ya aura shi kabila wanda suke cewa sai ya kashe dan uwa suka ce daga nan na rikici ta samu asali tsakanin mutane mutun ya kashe wani ko kiyayya tsakanin mutane saboda mace to duka wadanga abubuwa dai ana fadar su ne ba wasu dalilai ingantattu akan su kuma cewa ayyan annabi adamu ne nan ma wasu malamai suka ce ai ba ayyan shi ne na tsatso ba ma'ana cikin bani isra'ila ne suka ce dan da Allah ya kawo wannan kissa sai ce min ajli zalika katabna
ala
bani isra'ila suka ce kenan bani isra'ila ne kuma dan an ce bani adam ba dole bane sai ayyan shi na tsatso dan mu kan mu alqur'ani yana kiran mu ya bani adama la yaftina khuzuzinatukum inda kulli masjid ya bani adama la yaftina nakum ash-shaytan an gane ko suka ce to nan shine abin da ake nufi amma ash-shaykh al-allama al-qur'ani muhammad al-amin ash-shanqiqi rahmatullahi alayhi wa rahima Allah jami'al muslimin yake cewa wagga magana da suka fada akwai kuskure a cikin su sun yi aiki da wata qarina min ajli zalika katabna ala bani isra'il shi ko sai aiki da qarina aqwa minha mu a fahimtar mu domin Allah ya ce fa ba'atha Allahu guraban yabhasu fil ardi li yuriyahu kaifa yuwari sawata akhi Allah ya turo hankaka dan ya nuna mai yadda ake turo idan adam yace a zamanin bani isra'ila an turbude dubban mutane ko miliyoyin mutane
kenan ba bukatar turo
hankaka ba bukatar hankaka ta kuna wa dan adam yace to dan haka shi wannan yake nuna cewa lalle tabbas ƴaƴan annabi adam ne na tsatso to kaga ashe maganar cewa yawan mutane shi yake sawar mutane su yi fitina ba gaskiya bane abinda ke sawar fitina hasada zalunci son rai ganin kyashi kauce ma dokokin Allah
Allahu akbar
domin wannan da yace zai kashe wannan su biyu ne a wannan lokaci amma kuma sai yace zai kashe dan uwansa saboda ni saboda hasada saboda kauce ma dokar Allah saboda son rai kaga kina ashe waɗannan abubuwan su ne in ana son al'umma ta zanna lafiya
sai an kauce musu
da zarar aka ce za a bi dokar Allah ita ce ke hukumta komai to dokar Allah ta hana zalunci dokar Allah ta hana son rai dokar Allah an shimfiɗa ta don ta yi adalci ga kowa abinda ya hana ma duniya zaman lafiya tare da cewa akwai dukkan tsare-tsare da aka bi don duniya ta zama lafiya duniya ta ki zama lafiya akwai majalisar dinkin duniya amma ba dinkin duniya ne take yi ba kamar yadda malamai suke cewa barkin duniya ne take akwai majalisar wane ne ta Afrika akwai majalisar wane ne ta kasashen turai akwai amma su kansu waɗanda suka kirkira majalisar dinkin duniya sun fi kowa tashin hankali turai an yi yaki tsakanin kristoci yan protestant da catholic zamanin kurunin wusta turai sun yi yakin duniya na farko turai sun yi yakin duniya na biyu an yi yaki tsakanin ingila da america tun america tana karkashin mulkin mallaka na ingila na kwata yancin kanta an yi yaki tsakanin kasashen turai da kasashen africa na mamaya an yi yaki tsakanin kasashen Asia ko Aziya irin su China irin su India lokacin da za a mamaye su an yi tashin hankali tsakanin su da turawa bayan yakin duniya na biyu ga yakin da an kai na Vietnam tsakanin America da kasar Vietnam an yi yaki na Russia da Afghanistan an yi yaki Gear de Golf tsakanin kasashen turawa da sauran kasashen Africa da Larabawa da kasar Iraq an yi yaki tsakanin Kuwait da kasar Iraki
wadda kuma a gaban idan masu dinkin duniya
to ina na yanzu ma faramfaramar su waɗannan kasashen ma da ake tunanin su kawo zaman lafiya a duniya yanzu ga yaki can ya tashi Ukraine
malam Bahaushe yake cewa in kura tana maganin zawo
sai ta yi makanta an ka ce kuma ko ce yana baka riga ka kalli ta waya ne ko
barakallahu fikum
to kenan yau waɗannan kasashen su suka fi kowa yin makamai a duniya shi yasa wani malami yake cewa shi abin da yake bashi mamaki a cikin addinin kristanci an ce idan aka mare ka ta dama sai ka bada mikinka na hagu sai a ƙara ma wani mari saboda son zaman lahiya. Idan aka mari ka ta hagu sai ka kawo mikinka na dama sai a ƙara ma mari. A cikin addinin musulunci kuma sai Allah ya ce wa a'iddu lahum
mastata'tum,
ku yi musu tattalin duk iya abin da kuke da shi na ƙarfi. Ƙarfin makami ne, ƙarfin wa'azi ne, ƙarfi ne na tarbiyya, duk abin da za ku iya yi don al'umma ku ta ƙarfafa, don wani abin da ya ɗauka ƙarfi shi ne kawai a je a yi makamai. Ƙarfin tarbiyya ya fi ƙarfin makamai, domin ɗan adam yana mutuwa amma aƙida shi ba ta mutuwa.
Allahu akbar.
Lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya, musulmai nawa ne?
Allahu akbar.
Zai sai a ce 150,000,000, to amma yanzu zancen biliyan biyu aka shi ya tafi, amma saƙon shi yana nan, aƙidar da ya bari tana nan, ita ce take mamayar duniya. To abinda ake son shi malamin ya ce abinda ke ba shi mamaki, mu addini mu ya ce muna mu yi tattale, amma yanzu a duniyar yaƙi da tattalin makamai mu ne baya. Shi ko wanga wanda ya ce addinin shi in an ɓara mamari ta dama ka bada mikinka na hagu a ɓara mamari, shi ya makamin nukiliya ya aje, ya ce to shi wannan abin yana jiran amsar da za a ba shi.
Kaga Allah sai da ya gama sabab
sulhibu nabiyya adu wallahi wa aduwakum, don ku tsoratar da su. To yanzu abin da kike son in ci, Ukraine yaki ya tashi, Turai ta bada makamai, America ta bada makamai, su ko wanga Russia da su da China da India da su Pakistan su ko sun koma bangare guda suna yaki. Shin idan da waɗannan ƙasashen lalle tabbas su ne suke son zaman lafiya a duniya, su za su kawo zaman lafiya a duniya, to su yi ƙoƙari su kawo wannan zaman lafiyan a ƙasashensu. To tun da sun kasa, yana da kyau al'umman musulmi na farko in ana magana zaman lafiya da tsaro a koma ma Allah subhanahu wa ta'ala. Domin wanda ya kasa ba kan shi tsaro bai ba wani tsaro.
Malam wani irin su hujjoji kaɗan za ka mabu su ka wani nuktar kaɗan.
To dalilai daga ciki, yanzu misali an yi yaƙin duniya na farko, a ƙarshe a teburin shawara aka ƙari. An yi yaƙin duniya na biyu, a ƙarshe a teburin shawara aka ƙari. Duka waɗannan abubuwan suna nuna Turawan sun yi tasu dubara. Zan ba da misali ba a ƙasashenmu na musulmai, don ka san musulmi wani bi ya fi shakka da suka game da al'amarin da ake faɗi cikin addini. Yanzu idan al'amari ya taso na tsaro, aka ga an kasa magance shi ta fuskar jami'an tsaro, sai a ce a kira malamai su yi addu'a. To ai in dai hadda jami'in tsaro da makami ɗaya ya isa, to ai ba buƙatar addu'a,
ba buƙatar malamai.
To amma me yasa aka ce su malamai su yi addu'a, Allah ya kawo mi kwanciyar hankali? Kenan wannan yake nuna
malamin ba washe kita ba gurin zuwa
sai gona. To kenan wannan yake nuna cewa ashe zaman lafiyan dole sai an koma ma Allah subhanahu wa ta'ala.
Allahu akbar.
Domin shi kan shi wanda adrike da makamin sai ce ayi addu'a, wanda yake ganin shi yake sawa ai ko a hana sai ce ayi addu'a. To kenan da ba al'amarin ga hannun Allah yake ba, to da kenan za a neme shi ne a wurin wanda ake ganin shi zai tabbatar da shi.
Allahu akbar.
Wanda su kan su waɗannan ƙasashen, idan ƙasashen suka rikice addini suke koma masu shiga cikin wuraren ibada, suna roƙo a nasu tsarin, a nasu addini. Yanzu zaka ji an ce duk wani tashin hankali ya zo pap shugaban kristoci na duniya yana ta addu'a, ya ce kuma ayi ma duniya addu'a zaman lafiya. To ina makaman da suke da su, an manta da su. Waɗannan to misalai ne da ya kamata mu bayar, saboda ƴan uwanmu musulmi mu dawo. Duk wani al'amari in ba a sa Allah gaba ba, to wannan al'amarin wargajewa sai shi, ba wanda ya isa ya kawo ma kwanciyar hankali ko ya kawo ma tashin hankali sai Allah subhanahu wa ta'ala. Kenan kuma Allah in ka ga ka tashi hankali kai ka ja Allah, domin inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Na fata ana fahimta ta, domin da yawan mutane mu musulmi matsalar mu ba ma yi makan mu karatun ta nasu. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum, ko bima kasabat aydikum wa taqra'a babu fa'un. Ku ne kuka jawo. To kenan yanzu gyara na farko da ya kamata mu yi a ƙasashen mu na musulmai, na ina magana da ƙasashen musulmai gaba daya, mu dawo mu karanci wai mi muke nan gayi wanda bai da kyau, wanda Allah ya jarrabe mu da wannan. Shine gyara na farko fa, mi muke yi, wani zalunci muka shirya tsakankanin mu har Allah ya jarrabe mu da wannan.
Allahu akbar.
Kana zaluntar ƴaƴanka, ɗana zaluntar mahaifi, uba na zalumtar ƴaƴansa, mata na zalumtar miji, miji na zalumtar mata. Zalunci ai bai tsaya wuri guda ba, kullum ana cewa sai a ce a'a ai jagorori sun zalunci mutane, a'a. To
a tsaya kusa kusa
tun daga gida take farawa shin mutun ya yi maka ka zalunci matarka ka zalunci danka makwabci ya zalunci makwabci gari na zalunta gari makwabta na makwabta zalunta makwabta unguwa na zalunta unguwa yanki na zalunta yanki
ba da za a zauna lafiya
to inda ku kanku buku bar zalunta juna ba kenan wani in yazo daga waje ai shi an min babu aula ya zalunce ku musulmi idan ya zalunci musulmi to me yake mamakin kafiri ya zalunci musulmi shi da bai da wata doka ta halatta haram
kai musulmi ka kake da hujjoji na Qur'ani da sunna haramcin zalunci
maddalla kuma sai ya zaman to ka dauki zalumcin nan ba wai ga kafiri ba musulunci ya hana maka zalunci har kafiri fa
Allahu akbar
wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl in zakum cikin kan mutane Allah bai ce bainal muslimi ba
bainan nas
bai ce bainal kuffar ba sai ce a bainan nas annas al'umum ne idan kafiri ya fadi gaskiya musulmi ya fadi ƙarya Allah ya ce mu ce kafiri ne adda gaskiya dalilai kuma suna cikin alqur'ani
Allahu akbar
waɗanda suka fi kowa adawa da Allah alqur'ani ya muna bayanin su latajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladina amanu al-yahud wal ladina ashraku
Allahu
waɗanda suka fi kowa adawa da masu imani duk wanda ke adawa da masu imani kuma da Allah yake yi
kwarai da gaske
ko ba haka dan bane man kan qul man kana aduwwan li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idhnillahi musaddiqan lima bayna yadayhi huudan wa bushra lil mu'minin man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikaela fa inna allaha aduwwan lil kafirin dun mai adawa da mu'mini saboda imanin shi da Allah ne yake yi hadisi na Abu Hurairah cikin sahihul Bukhari man adali waliyan
alantu
bil harb duk wanda ke adawa da waliyin Allah mai tsoron Allah kuma mai kwatanta dokokin Allah gurgudun ikonsa da Allah ne yake yi to kenan yanzu waɗannan mutane Allah ce ashadda an-nasi adawatan lil ladina amanu wanda suka fi kowa adawa da masu imani sune suka fi kowa kuma adawa da Allah al-yahud yahudawa wal ladina ashraku da mushrikai amma abin mamaki sai ga al-qur'ani yana musu adalci tare da cewa sune suka fi kowa adawa da Allah
Allahu akbar
mushrikai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alaihi afdalus salati wa atammu taslim khairu khalqillahi ajma'ina ala al-itlaq
Allahu akbar
ya tashi tare da khairus sahaba sahabban shi sun fi kodan mi sahabbai
Allahu akbar
kenan khairul bashariya sun tashi za su je aikin haji makka kasar da tafi kowace kasa tsarki da girma da daraja a wajen Allah
Allahu akbar
kuma za su je ne yin ibada ta Allah ba sabon Allah ba
Allahu akbar
mushrikai suka tare suka ce ba za a yi ba kuma alladhina kafaru wa sadduukum 'anil masjidil haram wal hadiya ma'kufan an yablugha mahalla amma duk da haka Allah ce ai musu adalci
Allahu akbar
wala yajrimannakum shana'anu qaumin an sadduukum 'anil masjidil haram ko in sadduukum aqra'at abu amr da ibnu kathir in sadduukum an sadduukum dan sun tare ku in sadduukum ko da zuwa gaba irin wannan ya faru ashe dan an yi kireyen coronavirus an hana musulmi zuwa Allah ya faɗin cewa in saddukum can gaba ma irin wannan zai iya faruwa mu'jiza ta alqur'ani to duk da haka Allah ya ce an ta'atadu ku yi ta'addanci ku ketar iyaka ku kirin adalci dibi kuma an tafi yin aikin umra ne sannan kuma dibi Allah ya ce wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu kada kyamo dan su tantance ba za ku musu adalci ba kaga wannan abinda musulunci ke karanta tsagoron sa malam daga ciki ba yahudi akai sata zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam da akai sata wadansu suna cewa daga cikin su akwai munafikai akwai kuma musulmai wannan satar da akai sai aka dora ba yahudi aka ce sai sace wannan abinci da kuma sulke da wasu abubuwa sai aka je aka kai kara wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kyautata mudan gazatu yana ganin su ga su musulmai ne tana yiwa wasu malamai suka ce biyu daga cikin su munafikai ne guda ne musulmi tana yiwa shi bai san abin da ake ci ba tana yiwa mai rauni imani ne musulmi ko kuma musulmi na kuskure sai suka ce kai bayhudi ne wannan da suka ce bayhudi ne wannan manzo Allah sai ba su gaskiya dan ya kalle zahirin su bai san gaibi ba sai gaibin da Allah ya sanar da shi
Allahu akbar
akwai akwai al-ghaibul mutlaq akwai al-ghaibul muqayyad al-ghaibul mutlaq sanin komai da ya faku sai Allah qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah al-ghaibul muqayyad gaibi ne muqayyadi wanda Allah so ya sanar cikin bayin shi Allah zai sanar da shi shi sa daliban ilimi da malamai suke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san gaibi bai san gaibi ba a'a a tattauna ghaibi mutlaq manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai san shi ba walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khayr ma wasalisu amma ghaibi muqayyad wanda Allah ya sanar da shi ya san shi عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه من خلفه رصدا ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يستدي من رسله من يشاء بيسان قيد يوكم تشيد ظاهري أما سي الله سبكد آيوي cikin alqur'ani tun daga sama ta bakwai dan ya kare haƙƙin ba yahudi kafiri hayyaye itabi zuwa ga manzon sa
Allahu akbar
inna an
tsantsar adalci kenan
inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah wa la takul lil kha'inin khasima wastaghfirillah manzo ake cewa ne mai gafara Allah inna Allah kana ghafurur rahima wa la tujadil 'anil ladina yakhtanuna anfusuhum kakkaza aboka mai kariyar wanda suke yaudar kawunansu to ina ga wani aboka kuma wanzo ake cewa kai shi haka ina ga wani wanda ba shi ba inna Allah la yuhibbu man kana khawanan athima yastaghfuna minan nas wa la yastaghfuna min Allah wa huwa ma'ahum idh yubayituna ma la yarda min alqawl wa kana Allah bima ya'maluna muhita ha antum ha'ula ijadaltum anhum fil hayatid dunya faman yujadilu Allah anhum yawm alqiyama kun kare sunan duniya Allah ce to wa zai kare su cikin kiyama
babu
ashe duk wanda ya kare ƙarya anan duniya to ya ba kan shi tambaya wanda amsar za ta zo kiyama yaushe zai kare su a ranar tashi alkiyama gaban Allah
malam a dunkule ka hin lokacin mu
ya karkare
wanda ake jagoranta alal akalli kadan ba mu haske akan
su to yanzu abinda nake son in ci wannan qadiyya ce wanda za ta yi nauyi mu fade ta kai tsaye amma rendezvous ya kamata mu bayar
to insha Allah kenan
abinda nake rufi da rendezvous
aina
shine cewa karatun mu wanda za a yi a gobe
radio
amfani insha Allah wani lokaci ne
kare 9 zuwa kare 10 insha
Allah zuwa 10 nan za mu zo da sifofin wanda yake jagoranta da wanda ake jagoranta kai da sifofin duk mutumin da za a amince ma a wani aiki na al'umma wannan shine rendezvous da ya kamata mu bayar illa dai musuncewa addinin musunci yayi magana ga dukkan komai ba abinda musunci ya bari ba abinda alqur'ani ya bari ba abinda sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam ta bari ba ta bayani kanshi ba abinda shari'a ta musunci ta bari ba ta bayani kanshi ba don haka kuma wannan shine karantarwa ta musunci yin adalci ga kowa wanda akwai nissoshi daban-daban masu yawa kan wannan mawdu'i wanda in munka ce zamu kawo su suna da yawa inda Allah ya gaskatar da maganar da kafirai suka faɗa kuma alhali su kafirai ne na fata ana fahimta ta kuma Allah ya musu adalci yace minhum ummatun muqtasida wa kathirun minhum sa'a ma ya'malu
wa min ahli alkitab
man ta'manu bi qintarin yu'addihi ilaykum minhum man ta'manu bi daril la yu'addihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'ima sannan balqis da suka ce malikatu saba duk dake sunanta balqis bai tabbata a nassi ba
aina
da ta yi magana ta ce innal muluka idha dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adilla wa kadhalika yaf'alun wanda su malaman tafsiri suka ce alwaw wa al'atf kamar magana ta ce haka suke aikata wanda su malaman tafsiri suka ce a wawul isti'naf ce wata sabon magana ce kinan magana Allah ce Allah ne ce wa kadhalika yaf'alun lokacin da ta faɗi wannan magana Allah ce haka ne suke aikata
amma hasken magana dan ɗan uwa gaba ɗaya
sai ce cewa innal muluka masu mulki idha dakhalu qaryatan idan suka shiga wata alqarya ta fuskar yaki kenan afsaduha za su bata ta kowa ya ga yadda an kaba ta Libya kowa ya ga yadda an kaba ta Iraki wanga misali ya ishe ka kowa ya ga yadda yanzu an kai kace-kace da Ukraine kowa ya ga yadda an kai kace-kace da kasar Jamus Almani lokacin da an kai yakin duniya kowa ya ga yadda duniya ta jigata lokacin da an kai yakin duniya na idan na biyu sai Allah ya ce ta tacce afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adilla su maida masu daraja a cikin ta kaskantattu kowa ya ga sai a kama shugaban kasa a kai shi gidan kaso tace wa kadhalika yaf'alu sun ka ce wawul atfi ce wasu malamai suka ce a adanci mafi inganci wawul istinaf ne Allah ya gaskanta ta yace haka ne suke aikatawa a kowane lokaci a kowane zamani to kaga lokacin da Balqis ta faɗi wannan magana ba musulma bace shi yasa Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin a cikin muqaddima ta adwa'ul bayan sai yace lam yakun kufruha mani'an min tasdiqiha
Allahu akbar
kafircin ta bai sa ba Allah bai gaskata ta ba domin Allah ya ce wasaddaha ma kanat ta'budu min dunillah innaha kanat min qaumin kafirin lokacin da ta faɗi wannan magana kafira ce hadisi na Abu Huraira cikin Sahih Bukhari da shi zamu karkare lokacin da shaydan yazo ya sata gidan Abu Huraira
yace sadaqa wa huwa kadhub
yace sadaqaka wa huwa kadhub nan malamai sun kace sadaqaka yayi maka gaskiya wa huwa kadhubun shi makareci ne mu bambanta tsakanin jumla ismiya da fi'iliya mai gaskiya tana yawa yayi kuskure yayi ƙarya makareci yana yawa yayi gaskiya amma sai ce sadaqaka yayi maka gaskiya anan bai ce maka bai ce mai sadiqun ba wa huwa kadhub shi makaryaci ne dabi'ar sa ƙarya ce dan ya bambanta
matashe mawdu'in mu na gobe insha Allah menene
insha Allah sifofin jagora da kuma wanda suke jagoranta da sifofin wanda ya kamata a amince ma akan jagoranci ko karami ko babba a cikin al'umma
insha Allah ɗan uwa masu girma sai ku saurare mu a tarbe mu a radio amfani ƙarhe 9 zuwa ƙarhe 10 kahin ƙarhe 9 zuwa ƙarhe 10 sai a hadu a markazin da'awa al-jama'atul kitab wa sunna masallatin juma'a wanda yake can Kenya domin mallan zai gabatar da daura a bisa kan littafin aqidat tahawiyya kenan duk talibin ilimi sai kokarin mallakar littafin kina aqidat tahawiyya kahin ƙarhe 9 kenan yake can cikin masallacin insha Allah za ka gabatar da daura za a fara ta ƙarhe 10 daidai insha Allah daga mallan ya tashi daga radio amfani zai je can masallacin fara gabatar da daura insha Allah wannan zamu yi sallama da ku abinda muka je daidai Allah ba mu lada kuskuren mu kuma Allah madaukakin sarki gafarta mana اللهم أرنا الحق حقا فارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا فارزقنا اجتنابه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ارزقنا فقها في الدين وزيادة في العلم وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت مغفرة بعد الموت ونجاة من الدخول في الجنة اللهم إنا نسألك خير كله ونعوذ بك من الشر كله سبحان ربك رب العزة ما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أستودع الله دينكم وأمانتكم وخاتم أعمالكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.